الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد أشيغ بدك راتمو لمكي أشكل لتافن إرشاد أولي البصائر والألباب لنال الفقه بأقرب الطرق وأسر الأسباب. أنا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يومنا حنسين قوم شاترة قوتا ذو القعدة هجرة ألف تاريخ الأولى 40 شدة ودكما يزو ديديدا قوم شابقوا قوتا مايو ميلادية شكلها دبو بيدا شرند بيار za mu dora daga yadda muka tsaya bisa tambaya ta nawa ce 33 anil ladhi tajibu alayhi aljama'atu wal jumu'ah sai dangane da wadda sallar jama'a wal jumu'ah da sallar jumu'a suke lazumta su. قال رحمه الله تجب الجماعة على الذكور القادرين المكلفين، ويشترط أيضا في وجوب الجمعة أن يكون مستوطنا بقرية. تجب الجماعة على الذكور القادرين المكلفين نن sun da tambaya ce dangane da jama'a da jumu'a, don haka ma lazima fil jama'ati lazima fil jumu'a, ma yushtaratu fil jama'ati yushtaratu fil jumu'a. Haka wannan sifofi guda uku da malam ya ambata sun hada jama'a da jumu'a, ko da bai ambaci jumu'a din ba. Da ya ce tajibul jama'atu wal jumu'atu ala dhukuri alqadirin almukallafina, da dai zama asrahu sai ya ce wa takhtasul jumu'atu bi kaza, sai kawo sharadin da juma'a take banta da shi. To sun yi tarayya a cikin waɗannan sufofi guda uku, da sallar jama'a da sallar juma'a suna wajaba ne ala dhukur. In an ce az-zukur an kiyaye mata al-inas, sallar jam'i ba ta wajaba akan mata kamar yadda sallar juma'a ba ta wajaba akan su. القادرين القدرة وانا كما انكي اي دوك ودا بذي سامو ايكو با سواء سبو دا جمعة سبو دا جنيا كو سبو دا روني كو سبو دا نيسا كو سبو دا ونو عذري ودا شريعة ذات يكربا jigina cikin ma'anar adamul qudrah. Don haka ba jam'i baya sallar jama'a ba ta wajaba hatta akan namiji sai in ya zama yana da iko, haka nan sallar juma'a. Kuma kowace sallah a babinta a mahallinta a littattafan fiqhu an yi bayanin waɗannan sharuɗa, ita kanta qudrar an wasa'a ta a mazanninta. المكلفين wadda suke da taklifi akan su. المكلف عند اهل الاصول هو العاقل البالغ. العاقل البالغ da yake mai hankali baligi, da haka cikin sharadin taklifi sharuda biyu ne. To anan zaka ce az-zukuriyya wal qudra wal aql wal bulugh, ويشترط أيضا في وجوب الجمعة أن يكون مستوطنا بقرية. يكون جمالا بكاو شرط إقامة با شرط إقامة ينا تكي شرط لن واجب نجمع على جماعة جوادا إقامة. أما استيطان ينا دبان بانشي دا إقامة diyace wa yishtaratu aidan fi wujubil jumu'ati, kuma duk sharadi ne a wajibcin juma'a an yakuna mustawtinan bi qaryatin, ya zamo shi wannan wanda ta wajaba a kansa a juma'a, juma'a ba za ta wajaba a kansa ba sai in ya kasance mustawtinan mazauni bi qaryatin, a gari, mazauni a gari. Nan zama na istiqan daban yake da zama na ikama. Mu dai a Hausa haka ake cewa kowanne, amma su a Larabci suna da bambanci. Ikama zama ne kishiyar tafiya, muqim ay ghair musafir, ziddul musafir. Amma mustawtin istitan zama ne kishiyar kaura, zama ne kishiyar ƙaura ba kishiyar tafiya ba. Wato kar ya zama irin fatake ko ƴan gudun hijira ko irin mutanen nan da suke irin Fulaninmu masu su tafiya siya da zango su wata shida su ƙara gaba. In sun sauka a waje su bubbuga ɗakuna su ɗaure dabbobinsu su yi rani ko su yi damana sannan su ƙara gaba, to ko sun kai nawa yawansu? Wannan ba zama ne wanda za ka iya kiransa mazauna ba matafiya ba, amma kuma masu hijira ne, ko da za su shekara biyu ko uku gaba za su ƙara. So gurin ba gari ba ne, kuma ba a tanadi waɗannan abinan ƙiraren da ɗakunan don ya zama gari ba. To shi yasa babu kasuwa, saboda ba a tanade shi don ya zama gari ba. So sharaɗi ne na wajibcin juma'a da shi mai sallar da shi garin istitan. So an yakuna al-musalli mustawtinan wa an yakuna al-mahall watanan yustawtanu fihi, sharadi bi ne wannan a juma'a kina. Amma jama'a duk sanda aka samu jama'a ko gona aka je, to ana da bukatar sallar jami'i, ita ba sharadi bane cewa sai an samu istifan sallar jami'i, ko a halin tafiya ana sallar jami'i, amma sallar juma'a ba a yi. Ko matafiya ya da zango a wani wuri suke lokacin sallar juma'a ya yi su tsaya tunda suna da limamin juma'a, ya musu hudu ba ya ja su sallah, ba haka juma'a take ba. Juma'a ana yin ta ne, shi yasa aka ce an yakuna mustawtinan bi qarya, ya zama gari ne wurin ma da za a yi sallar juma'a, ba a yi a ruga ko a ƙauye wanda bai kai gari ba. Wannan duk saboda sauƙaƙewa ne, saboda sauƙaƙewa ne. Wa hal al-hurriyatu shartun li wujubi al-jumu'ati wal jama'a, shin yanci sharadi ne na wajibcin juma'a da sallar jama'a? Saboda malaman fiqhu sun sanya hurriya daga cikin sharadin wajibcin sallar jami'i da sallar juma'a. To shi ne malam ya zo da wannan matsalar ala kaulaini, al-madhhabu ishtiratuhuma. Malam ya ce a madhhaba yana nufin ta hanbaliya, ko shi ne sharɗanta hurriya a sallar juma'a da sallar jami'i. Na al-madhhabu minhuma kamar ya gani na ce.
المذهب منهما اشتراطها.
شو معنى اشتراطها منهما؟ اي اشتراط الحرية من صلاة الجمعة وصلاة الجماعة واجبة. ننكم المذهب اشتراطهما wannan zai fi zama kuskure manawa. Ya kamata a ce ishtirat ne koma zuwa ga hurriya ba zuwa ga sallolin ba. Fala tajibani ala abdin mamlukin, salloli guda biyu na sallan nan, sallar jama'a da sallar jumu'a ba sa wajaba ala abdin mamlukin, akan bawa mallakacce, ishtighalihi bi khidmati sayyidihi, saboda shagalarsa da hidimar ubangidansa. Wannan ita ce illar da ta sa malamai suke cire bawa daga cikin duk wani al'amari na jama'a na ibada wanda yake hukunta fita zuwa wani wuri. Daga ciki akwai sallar jama'a, sallar juma'a, sallar idi, sallar aikin hajji, jihadi, an gane ko? Duka ake saukewa bawa saboda wannan illar, yana kan hidimar ubangidansa. Idan kuma shari'a ta dora masa wani wajibi ko wata ibada wacce take lazimtan sai an fita, to kamar ta fawwacewa ubangidansa wannan hakki nasa da yake tattare da shi. An gane ko? Malam yace wasahihu, amma zance mai inganci na biyu, wujubu jami'i takalifil badaniya ala al-mukallafina min al-ariqai jama'atan aw jum'atan aw ghayrahuma. Zance mai inganci shine wajibcin dukkanin at-takalifu shar'iyya al-badaniya, dukkanin wato ibadu da shari'a ta dora na gangaddiki. Nan da yace albadaniya yana maka ihtirazi da at-takalif al-maliyya, yana cire maka al-maliyya. Dukkan takalif al-badaniya, hukunce-hukunce na ayyuka da suka shafi gangajiki, dukkan shari'a ta wajabta ala jami'il mukallafin, a bisa dukkan mukallafai min al-ariqai, wato kama daga ainihin wato mukallafin, wato dukkanin mukallafai na bayi, nan bayi da ake nufin mallakakku, ba bayi bayin Allah ba. Dukkanin mukallafai na mallakakku, bayi mallakakku, shari'a tana magana da su akan ayyuka na gangajiki. Jama'atan aw jumu'atan, ko sallar jama'a ko sallar jumu'a, aw ghayrahuma, ko ma ba wannan ba, inda ya ta kama za a fita aje ayi kuma shari'a ta wajabta wannan abun, to kamar yadda ake magana da ƴantattu, haka ake magana da bayi a matsayin su ma na mukallafai. Li anna nususal mujibata li zalika, domin nassoshi da suka wajabta waɗannan ayyuka, tanawalul ariqa'a kama tanawalul ahrar, ay tanawalul ariqa'a kama tanawalul ahrar, sun kunshi bayi mallakakku kamar yadda suka kunshi wato ƴaƴaye. Wali anna wujuba salati wa siyami wa nahwihima lam yakhtalifu an-nasu annaha shamilatun lis-sinfayn, kuma saboda wajibcin sallah da azumi da makamancin su, babu wanda mutane ba su sabani ba akan cewa sun hada as-sinfayn, wato bayi mallakakku da kuma ƴaƴa. Fa kadhalika yajibu an takuna al-jumu'atu wal jama'a, to haka ne ya wajaba ita ma jumu'a da jama'a su kasance. Wa qawluhum, amma fadin masu ra'ayin farko, al-abdu mashghulun bi khidmati sayyidihi, ai bawa ya shagalta a shagaltacce ne da hidimar ubangidansa, yujabu anhu, malam yace za a amsa wannan hujja bi annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, da cewa ai babu da'a ga abokin halitta, ga halittacce cikin saban mahalicci wal khidmatul wajibatu lisayyidi mu'akkaratun an haqqillahi ta'ala ita kuma hidima ta wajibi da za a yi wa ubangida wato jinkirtacca ce daga haƙƙin Allah madaukakin sarki abu wato abba jinkirtawa ce daga haƙƙin Allah sai an gabatar da haƙƙin Allah sannan a gabatar da hidimar ubangida wal abdu wa sayyiduhu dakhilan fi rizqi at-taklif da shi bawa mallakeccen da ubangidan nasa duka ai sun shiga cikin wato kangin takalifi na Allah madaukakin sarki sun shiga cikin bautar takalifi ta Allah subhanahu wa ta'ala rizq bauta sun shiga cikin bautar takalifi amma al-ibadatul maliyah malai ce amma kaga ibadu na dukiya ka zakati wal hajji kamar zakka da aikin hajji haitu taja lil mali yayin da wato irin wannan ibada take bukatar dukiya wal kaffarati wan nuzur al maliya da kuma kaffarori da kuma bakance na dukiya wal abd fiha fi hukm al hurr al mu'tasib bawa a irin waɗannan ibadu yana hukuncin da wato wanda ya gaza da marashi da matalauci li'annahu la yamliku wa law mallakahu sayyidu domin shi bawa baya mallaka koda ubangidan ya mallaka masa wal malul ladhi bi yadihi li sayyidi dukiyar da ke hannunsa ta ubangida ne ya ta'allaqu bi sayyidi ahkamuhu hukuncen wannan dukiya tana ratayuwa ne da ubangida wallahu a'lam wannan batu da malam yake yi yana da kyau mu dan dube shi kadan ra'ayi ne na jumhurin malamai al-fuqaha ba iya mazhabar hanbaliya ba wannan jumhurin malamai sun tafi akan cewa ibadu waɗanda suke lazimtar shagaltuwa ta hanyar fita kamar ibadun da malai ya kawo yanzu juma'a da jama'a da aikin hajji da sauransu irin waɗannan ibadu ba sa wajaba akan bawa saboda za a fawwace haƙƙin ubangidansa na ɗawainiya da hidima da yake don haka ba sa wajaba sai idan ubangidansa ya bashi izini idan ya samu dama ya je to zai je ne don ya samu lada amma ba don shari'a ta wajabta masa ba wannan shine ra'ayin jumhurin malamai kuma ya kadi ya kunu asah mimma sahahahu al-musannif rahimahullah saboda shi malam ya dubi illata su cewa illar ita ce hidima wa shugaba ita kuma hidima wa shugaba tana baya da bautar Allah madaukakin sarki don ba za a bi a da'awa mahadi abunan halittacce wajen saɓon mahalicci ba to ka iya cewa ai wannan kamar ba mahallinsa bane ba bi kulli ihtiram saboda kamar misalin aikin hajji da malam ya kawo akan ya sanya aikin hajji daga cikin wato takalif maliya aikin hajji ibada ce wacce ta hada dukiya da gangar jiki ibada ce maliya badaniya lalle sai an kashe dukiya tun da can ake aikin hajji sannan ba dukiya ce take yin aikin hajjin ba gangar jiki yake aikin hajji dan haka waɗansu ma suna aikin hajjin ba su kashe dukiyar ba waɗanda suke wurin da ake aikin hajji to kaga inda lazimin aikin ne to da ba mai yi sai ya kashe amma za a iya samu mai yi bai kashe ba saboda dukiyar ba ita ba lazimin aikin bane dukiyar munfakka an haqiqatil al-hajj don haka sai malam ya dubi aikin hajji a matsayin ibada maliya wannan dalilin ne ya sa wajibcinsa ya sauka daga kan bawa tunda akan hanyar malan tayin wannan bayanin zai samu mu'araba da hadisi ingantacce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk bawon da yayi aikin haji kafin a yan tashi to idan aka yan tashi zai yi hajjin musulunci mana bai soke wajibi da wancan hajjin da yayi yana bawa ba me yasa bai soke wajibi da hajjin da yayi yana bawa ba saboda bai wajaba kansa ba yayi shi aiwatar da shi kafin ya wajaba kansa gane ko tunda ya aiwatar da shi kafin ya wajaba kansa kamar yanzu ne muna karfe 10:11 kai sallar azhar ka gabatar da ita akan sababinta duk abin da aka gabatar da shi akan sababinsa kuma bai yi ba dan haka tunda hajjin bai wajaba kansa ba sai yayi shi kamar yaro duk ya zo a cikin hadisi idan ya balaga lokacin ya wajaba kansa to ba za a dauki wancan wanda yayi kafin balaga a matsayin ya sauke wajibi ba to me yasa aikin hajjin bai wajaba akan bawon ba in malam yayi shiru bai ce komai ba to za a ka masa mu'araba da wannan hadisin to amma sai yayi magana akai yace aikin hajji ma abin da yasa aka cire shi saboda wajibi ne abu na ibada ce maliya idan ka dubi aikin hajji janibin dukiya da janibin aikin gaggar jiki ka iya cewa janibin aikin gaggar jiki ya fi rinjaye kamar yadda na yi bayani cewa wani yana aikin hajjin bai kashe dukiyar ba kamar wanda yake mazaunin can don haka janibin aikin ya fi janibin dukiyar idan aka ce saboda dukiya ne kadai to bawon da yake Makka misali wanda zai iya da kafa yayin aikin hajjin ba tare da ya kashe dukiya ba kenan shi ma aikin hajjin da wajaba kansa ba in akan wannan fahimtar ce abin da yafi sauki mu dauka shine aikin hajji bai wajaba akan bawa bane saboda shi bawa ne bai mallaki kansa ba yana cikin hidimar shugabansa addinin Allah kuma ya gina addininsa akan musamaha Allah subhanahu wataala bisa yadda ya hukunta cikin hikimarsa yakan jaye nasa haƙƙin domin bawansa ya samu damar soke haƙƙin wani ma'abocin haƙƙi daga cikin bayinsa gashi nan haƙƙin iyaye haƙƙin miji akan mata haƙƙin iyaye haƙƙin miji akan mata haƙƙin talakawa akan haƙƙin shugabanni akan talakawa ire-iren waɗannan ma'abuta haƙƙocin Allah maɗaukakin sarki yakan rangwanta nasa haƙƙin domin a sauke nasu ba dan cewa suna gaba da shi ba sai dan ya fi su haƙuri ya fi su karamci ya fi su alfarma ya fi su falala kuma duka kayansa ne kawaicin da zai yi rangwamen da zai yi alfarmar da zai yi karshe su ba za su iya ba ga kissa jurejunan mamar shi ce ta kira shi sallah yake Allahumma ummi wa salati sallah yake sallah nan bautar Allah ne wannan mahaifiyar ta ta baiwar Allah ce ita ma halitta ce amma da ya zaɓi sallarsa sai mahaifiyarsa ta masa baki kuma sai Allah ya jarabe shi ba darasi ne a ciki ba darasi ne a ciki sai Allah ya jarabe shi domin a nuna cewa ba a kowane gurbi ba ne Allah maɗaukakin sarki yake fifita bautarsa a kan haƙƙin masu haƙƙi cikin abokan rayuwa ba a kowane mahalli ba ne ba a koyaushe ba ne sannan haka manzo Allah sallama yace baya halatta ga mace ta yi azumi mijinta yana nan sai inda izininsa kaga azumi bautar Allah ne amma kuma sai Allah subhanahu wata'ala sai shi ya rangwanta saboda haƙƙin mijin sai ba mijin dama to duk da waɗannan misalsalu ne wanda suka shafi ibadu na nafila ba na wajibi ba to amma idan ka dubi sallar juma'a da sallar jam'i ko sallar jama'a ai ka iya cewa asali sallar azhar ita ce asali wacce ake yin ta a ko'ina ba ta faɗi daga kan bawa ba sallolin nan na zuwa masallaci jam'i shine aka rangwanta masa ba yin sallar ba inda an ɗauke masa yin sallar kwata-kwata to a nan sai a ce an shiga cikin rangwamen da Allah bai ba da wannan iko a kansa ba amma ana magana ne akan fita aje cikin jama'a to tunda juma'an nan tana faduwa kwata-kwatanta da uzurori ba kamar sallar azhar ba sallar azhar ba ta faduwa da uzurori haka magariba haka la'asar haka asuba haka insha ba ta faduwa kwata-kwata saboda uzurori sallar juma'a kuma uzurori barkate suna sare yadda ita haka zuwa sallar jama'a uzurori barkate suna sare yadda halartan yakan wajibi ne wanda uzurori suke sare yadda shi to tunda kuwa haka ne kuma Allah madaukakin sarki ya ladabtar da bayinsa akan rangwanta nasa haƙƙin akan haƙƙin abokan rayuwa to ya fi dacewa da a ce shi ma bawa da ke ƙarƙashin ubangidansa ya zama uzuri hidimarsa wa shugaban ubangidansa ya zama masa uzuri na zuwa sallar juma'a ba uzuri zai hana shi sallar azhar ba uzuri na zuwa sallar jama'a ba uzurin da zai hana shi yin sallar kwata-kwata ba saboda wani uzurin daga cikin uzurorin ma ai ba su kai wannan ba yanzu idan ka za ka auna uzurin hidimar shugaba da uzurin tafiya ka iya cewa uzurin hidimar shugaba ya fi uzurin tafiya ƙarfi saboda uzurin tafiya mutum mai tafiya yana da ƴancin kansa in ya ga dama zai tsaya ya sallar juma'arsa babu wani abu da zai karu a kansa na mashaka na wahala ko wata damuwa amma shi bawa ta iya yiwuwa a dalilin tafiya sallar nan ya ci karo da matsaloli a hidimar ubangidansa ko ya bar wani abun ya lalace ko ya sakaci wajen kula da wani abun ko dai wani abu da zai iya tasowa kuma wannan din ya zama masa wata fitina a ƙarƙashin ubangidansa wanda kuma ba haka Allah maɗaukakin sarki yake nufi da shi ba don haka lura da wannan abubuwan da na tsawaita sai nake ganin cewa ra'ayin jumhurin malamai ya fi kama da daidai cewa da juma'a da jama'a sharaɗi ne wato ƴanci ba sa wajaba a kan bawa wani shugaban ma ba su yi wani ƙwarai da gaske wani shugaban ma ba musulmi ba ne ko yanzu ma'aikatanmu nan za ka samu asibitoci securities da waye suna yawan tambayar mu sun yana aikin gate ko yana aikin kofar abunan ward na dubu a marasa lafiya ko yana aikin tiyata ko yana aiki a wuri kaza gashi nan yana zaune a gate yana ji ana kiran sallar juma'a ana huduba ba abin da yake a zaune kawai yake amma ana tambayar fatawa zai iya tashi ya je sallar juma'ar ana ba shi fatawar a'a idan juma'a ta zo masa baya kan duti sai je ya juma'a amma yana kan duti to ya zauna ya yi dutinsa saboda addinin Allah an gina shi ne akan musamaha tafiyar sannan ba a san me za ta haifar ba komai zai iya faruwa ko ya faru da shi ko ya faru da aikin nasa ko ya faru da marasa lafiyar ko ya faru da wurin gaba daya ba abin da ba zai iya faruwa ba to kaga duk wanda ya fahimci yadda addinin Allah yake to zai rinjaye yadda zamansa ya kula da aikinsa akan tafiyar sai sallar juma'a tunda dai ba azhadin zata fada ba sallar ne gaba zata fada da kansa zuwa ne cikin jama'a zai fada da kansa Allahu a'lam na zai ba saboda abinda malamai suke cewa shine wannan hukuncin yana ta'allake ne da mutumin da masallacin da mutum zai yi sallah a wurin da masallatai suka yawaita wurin da ake da yawaita masallatai kamar zamaninmu yanzu garuruwan mu nan to masallacin da anan zaka yi sallah to hukuncin ka na dakatar da cinikayya da tsaye da tsayarwa yana da alaka da masallacin in sun kira sallah limamin su ya shiga sallah a ya shiga huduba to hukuncin ya shafe ka in kuma ba anan zaka yi sallah ba hukuncin bai shafe ka ba don haka da a ce mutum zai je yayi sallah kamar yanzu zaka ga wani yana zuwa suna sallah karfe 1 irin masallacin fada sai karfe 2 to kaga ba za a ce in kai da sallar ka karfe 1 ta juma'a to sai dai ka zauna kai shiru sai ka tabbatar bi da rabi kai sannan ka ci gaba da hada-hada ba tunda ba a can zaka yi sallah ba shikenan to wurin da zaka yi sallah kadai abu yake da alaka da shi ko kuma shi wanda zai je masallacin fada sallah dan kuna hudubar ku ta sha bi da rabi za ku yi sallar ku tunda ba da ku yake ba ba wuku da yi sallah ba to ba abin da ya dame shi da sabgar ku shi sai lokacin tasa ta yi sannan hukunci ya haukansa الذي يقضيه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخرها ما لن يتي الذي يقضيه المسبوق واتو أبند مسبوق يكي راما وا مسبوق أنسا واي مسبوق وديزو أنا صلى بايا وانا أبنى صلى يكوكي مثلا masbuki nau'i ne na mamu hal huwa awwalu salati wa akhiruha abinda zai zo da shi din nan bayan limamin sa yayi sallama shin farkon sallar sa ne ko karshen sallar sa so ina zuwa ku dangane da wanda aka tsere masa a sallah bayan limamin sa ya idar da sallah in ya tashi abin da zai kawo ramawa ne ko cikawa ne ma'ana farkon sallarsa zai kawo ko ƙarshen sallarsa mai kawo farkon sallah shine mai ramawa mai in ƙarshen sallah zai kawo shine cikawa sai malam yace laysa bi awwaliha ibtida'in niyyati wa takbiratul ihram a magana ta fara niyya da sake kabbara harama yace wannan ba farkon sallah bane in an yi la'akari da wannan qaulan wahidan babu sabani akan wannan cewa idan ya samu misali raka'a daya ta karshe sai liman yayi sallama idan ya miƙe ai farkon sallah shine niyya sai kabbara harama ko to yanzu idan ya miƙe bayan ya samu raka'a daya lallai idan an yi la'akari da niyya da kabbarar harama ba farkon sallar sa bane dorawa zai ya riga yayi niyya tun da can ya riga yayi kabbarar harama tun da can da haka yanzu abin da zai kawo babu niyya a ciki babu kabbarar harama a ciki don haka ba sa cikin ba za a kira ta wannan fitr ba za a kira wannan farkon sallar sa ba dorawa ne kisa ya ce ƙaulan wahidan ba inda a ɓangaren niyya ne da kabbarar harama ba farkon sallah ba ne wa kazalika idza adrakal masbuka idza adrakal masbuku min as-sulasiyyati aw ruba'iyyati raka'atan fa innahu idza qama yaqdi ma alayhi la yasrudu raka'ataini bal yusalli raka'atan thumma yajlisu litashahhudi thumma yutimmu ma alayhi hakan nan idza adraka al-masbuq min ath-thulathiyyati aw ruba'iyyati raka'atan idan wanda aka tserewa ya riski raka'a daya a sallah mai raka'a uku ita ce thulathiyya ko a sallah mai raka'a hudu ita ce ruba'iyya idan ya riski raka'a daya fa idza qama yaqdi ma alaihi idan ya miƙe zai rama abin da yake kansa la yasrudu raka'ataini bal yusalli raka'atan ba zai jera raka'a biyu ba a'a zai yi raka'a daya ne thumma yajlisu litashahhud sannan sai yayi zaman tahiyya thumma yutimmu ma alaihi sannan sai ya cike abin da yake kansa wannan ma yace babu yana yace babu sabani a kansa qaulan wahida wanda ya samu raka'a daya idan ya tashi ba biyu zai yi ba daya zai yi sai ya hada ta da wacce ya samu sai ya zaman tahiyya domin idan yace zai jero biyu to salat za ta fita daga hayyacin sallah yayi raka'a daya da liman yanzu zai tashi sai yayi biyu a jere sai ya zauna ya zaman tahiyya kaga kenan yayi zaman tahiyya a raka'a uku ya musu zaman tahiyya biyu babu haka a sallah idan ya miƙe ya kawo daya to shine yayi rabin sallarsa sai ya tashi sai ya rabin sallarsa wannan babu sabani tsakanin malamai shi yasa akan wannan mas'alar ta samun raka'a daya arba'iyya ko thalathiyya har ake ganin cewa masu qada'i suke ganin cewa haka qada'i yake masu itimami suke ganin cewa haka itimami yake masu talfiki suke ganin cewa haka tsarin yake at-talfiqu bainal qada' wal itimam har a malikiya su da suka tafi akan qada'i akai musu istidraki da wannan su ma hatta a malikiyar haka ne tare da cewa sun tafi akan qada'i ne to amma ta fiskar sura a aikace itimami ne wa in kana ta fiskar karatu kuma qada'i ne kuma a wajen kowa ma idan ya miƙe zai yi raka'a ɗayan zai karanta fatiha ne da sura in ta bayyanawa ce zai bayyana ta in ta ɓoyewa ce zai ɓoye ta don haka ta wannan fiskar qada'i ne tunda ba ta ukun liman zai kawo ba ta ƙarshe samu ta huɗu idan ya tashi ba ta uku zai kawo ba ko ba ta huɗunsa zai kawo ba an gane don haka ta fiskar karatu ramawa ne amma a aikace kuma cikawa ne wannan shine mazhabu talfiq wanda zaka iya cewa ko akan haka yake da masu qada'i da masu itimami akan haka suka ce to wannan sura ma banda ita wa ma siwa hadhihi suwar salat amma in ka ɗebe waɗannan sura guda uku ma'ana sura ta farko shine niyya da kabbarar harama sura ta biyu wanda ya san raka'a ɗaya a thalathiyya sura ta uku wanda ya san raka'a ɗaya a ruba'iyya waɗannan suwar guda uku in ka ɗebe su fiha qawlani fil mazhab to cikin lamarin masabuki akwai ra'ayi biyu a mazhaba kuma riwayatani anil imam ahmad dukkanin waɗannan ra'ayoyi an rawaito su daga imam ahmad ibn hanbal al-mashhuru inda al-muta'akhirina abin da yake ya fi shahara wajen malaman baya-baya na mazhaba annama ya qadhihi awwala salatihi wa yastaftihu lahu wa yasta'idu wa yaqra'u ma'a al-fatihati ghayraha cewa abin da zai rama shi awwala salatihi farkon sallar sa ne ko awwalu salatihi ay huwa awwalu salatihi abin da zai rama shi shine farkon sallar sa wa yastaftihu lahu da haka zai yi istiftahi zai yi isti'aza zai karanta fatiha da sura shine wa ghayra misalin ya samu raka'a biyu ya rasa raka'a biyu waɗannan biyu da ya samu aka yi da shi لا شك cewa a wajen limami raka'a biyu yayi sa asirce ne yayi su fatiha zalla inda shi yazo ya same su aka yi da shi aka yi sallama to da ya miki a wajen masu wannan ra'ayi tunda ya gabata cewa ba za a sake niyya ba ba za a sake kabbara harama ba to amma bayan kabbara harama abin da zai biyo baya na sallah ga wanda ya fara sallah zai dan haka idan ya miƙe bayan liman yayi sallama zai yi istiftahi zai yi abin isti'aza yayi fatiha yayi sura ya zo ya ce hatna sai yayi a wannan ra'ayin so zai kamar ya koma farkon sallah ne amma ban da niyya ban da kabbara harama nan an riga kaulan wahidan cewa ba za a sake su ba qalu suka ce li annal qada'a yahki al ada suka ce domin ramawa shine yake hakaito iddawa ramawa hikaya ce ta iddawa fayaktadi anna alladhi yaqdihi dan haka sai yake hukunta anna alladhi yaqdihi yakunu bi sifati ma fatahu abinda zai rama shi zai kasance akan siffar abin da ya kufce masa ci wasuwar mutaqaddima in banda sura uku nan da muka ambata wato ramuku tana hakaito iddawa ne dan haka yadda abin da ka samu a na ƙarshen sallah to idan ka tashi haƙiƙanin iddawa shine kai abin da ka rasa sai ka zo daidai da waɗanda suka yi sallah amma idan ka maimaita abin da ka samu to ya zama kinan ka jirkita yadda ake idda sallah ka samu raka'a biyun ƙarshe a asirce fatiha zalla kai ma ka tashi kai raka'a biyu a asirce fatiha zalla waɗanda ka same su suna sallah ba haka suka yi ba dan haka qada'inka ya hakaito ada'i shine sai ka rama abin da ka rasa in ya so sai a kau da kai dangane da sun kuyar da abin da kai ka fara da fatiha zalla a asirce ka kare da karatu a bayyane da sura wannan sun kuya wanda kai shi za a yi maka afuwa abin yadda ta zo maka kenan to amma kuma ba za a iya maka afuwar a ce ka maimaita iri daya a wuri abuna a cikin a sallah daya ba shine ma'anar li'anna al-qada'a yahki al-ada malam yace hadha hujjatu hadha al-qawl wannan ita ce hujjar wannan ra'ayi wa amma istidlalu ba'dihim bi anna fi ba'd al-fadhi hadith abi hurayra fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqadu falaysa al-istidlalu sahihan li anna al-qada'a bi ma'na al-itmam kama huwa tariqatu kitab wa sunnah wato nan ta'alilin da malam ya gabatar a baya na cewa al-qada' yahki al-ada' yace ita ce hujjar wannan ra'ayi akwai hujjar su ta biyu ita ce kade anan amma istidlalun wasunsu bi anna fi ba'd al-fadhi abi hurayra cewa hujja ce saboda wani lafazi na hadisin abu hurayra yace kama adraktum fasallu wa ma fatakum faqadu abinda kuka samu ku sallata abinda ya kufce muku ku rama walaysa istidlalu afalaysa listidlalu sahihan wannan istidlalin ba ingantacce bane ba li'anna al-qada'a domin lafazin qada ma'anarsa nan bi ma'anar ya zo muku ya'ti akwai ya'ti a wajenku da ya kamata ya zama akwai ya'ti domin ba za a ce li'anna al-qada'a bi ma'anar itmam in an ce al-qada'a bi ma'anar itmam kenan ma'anar al-qada tamaman shine itmam amma aka ce ya'ti bi ma'anal itmam yana zuwa da ma'anar itmam to kaga kenan akwai lokacin da yake zuwa da ma'anarsa ta qada'i li anna al qada'a ya'ti bi ma'anal itmam domin qada'i a larabci yakan zo da ma'anar itmami kama huwa tariqatul kitabi was sunna kamar yadda tafarkin alqur'ani da sunna suka hukunta ko falamma qada musa al ajala ay falamma atamma falamma atamma musa ajalahu dan haka yana zuwa da ma'anar itmam sai malam yace in sun kafa hujja da wannan kuma fatakum wa ma fatakum faqadu to wannan hujjar ba ingantacciya bace dama hujjar cewa al qada yahkil ada to dama wannan ta'lilin sai malam yace wal qaulul akhar amma dayar ra'ayin annal ladhi yaqdi huwa akhir salatihi cewa abin da zai rama shine karshen sallarsa wa huwa as-sahihu alladhi tadullu alayhi al-adilla shine ra'ayi ingantacce da dalilai suke nuni akan sa wal usul wal waqi' sannan haka usul wato qawaid na shari'a suke nuni akan sa wal waqi' da kuma waqi'i eh duk yadda mutun yayi abu da malaiki nufi da waqi'i duk yanda kai abin da zaka kawo din zai zama itmamin ne da shi zaka yi sallama ko ba ka ba an riga an wuce ka idan ka ce yanzu ramawa zaka yi ka tashi ka kawo fatiha da sura a bayyane insha ne ka saraka a biyin kashi ka zo ramawa ka yi fatiha da sura a bayyane ka zauna kuma ka yi sallama cikawan kai kenan da ba cikawa kai ba sai ka sake karo biyu kuma duk fatiha zalla a sirrance don haka malam yace waqi'i ya nuna cewa wato ramawa ne fa innal haditha sahha bila shakk hadisi ya inganta babu shakka qauluhu wa ma fatakum fa atimmu da yace wa ma fatakum fa atimmu wal itmamu bina'ul akhiri ko bina'ul akhiri ala al-awwal abinda ake nufi itmami kuma shine bina'ul akhir shine dora na karshe ala al-awwal akan na farko wa tatmimuhu lahu da kuma cike shi da shi walafzatu faqadu bi ma'anaha ita ma lafazin faqadu din da wannan ma'anar take itmami da wannan ma'anar take shine cikawa wa yadullu ala zalika suwaru sabiqa abinda yake nuni haka shine surorin da suka gabata cewa ba za ka sake niyya ba za ka sake kabbara harama ba an dauki hanyar ciko ne cewa idan ka samu raka'a daya za ka karo daya ne ka hada su wannan ma an dauki hanyar ciko ne falau kana ma yaqdihi awwal salatihi da a ce abinda zai rama shi ya zam shi ne farkon sallarsa la wajaba alayhi ibtida'un niyya wa takbiratul ihram fi qada'ihi to da ya wajaba akan sa ya sake niyya ma ya sake kabbara haram tun daga nan aka ce ba sai ya sake ba to wai amma cewa kenan ba ramowa dai wa aidan fa hadha khilafun waqi' mana yace kuma wannan ya saba waqi'i ma falaysa akhiru shay'i awwalahu karshen abu baya zama farkon sa kuma da muku bayani ka zo kai raka'a biyin kai sallama ya zama karshe kenan to karshe ko ba a taba zama farko an gane kai ne kare cewa farko amma a aikace ba farko bane kuma duniyan da zaka yi ba farko bane ba yadda za a yi karshe da mafarko lakin qala ba'dul qa'ilina bi hadha al-qawl sai dai wasu wani sashi na masu wannan ra'ayi suka ce idza kama liqada'i ulatay ruba'iyya idan ya miƙe zai rama raka'o'i biyun farko na sallah mai raka'a hudu aw thulathiyya ko sallah mai raka'a uku kamar magriba qara'a ma al-fatihati sai yayi karatu tare da fatiha istidrakan lil qira'ati al-fa'ita domin shi ma ya riski karatun da ya kubce wa hadha qawlun hasan malai ce wannan kuma ra'ayin yayi an gane idan mutum ya samu raka'a biyun karshe na azhar ko raka'a biyun karshe na isha ko raka'a ɗayan karshe ay raka'a eh ko raka'a ɗayan karshe ta magriba sai tashi zai yi raka'a biyu da suka rage masa sallah to wasu malamin suka ce ina ma ya rama karatu inda aiki dai na shakka itimami ne ba yadda ya iya itimami ne don shine zai zama karshen sallar sa to amma ya rama karatu rama karatu kuma kaga zai zama zai Fatiha da sura ne in azhar ne a asirce ko la'asar in magriba ce ko isha a bayyane amma a aikace karshen sallar sa ne domin ta kansa zai sallama malai yace wannan kaulin kuma kauli ne hasan wanda yake nuna maka cewa idan mutum bai yi ba ya samu raka'a biyu sai miƙe sai bisa a surce Fatiha zalla to wannan shine haƙiƙanin cikawar ma da malam yace wa hadha qawlun hasanun yana nuna maka cewa in mutum bai yi ba to shine ma haƙiƙanin cikawa shine da karatun da aikin duk ya zama ciko an fahimta wazi wannan abin ya fito? Kamar ba laina sai magana ɗan. Shi yasa na ƙi sauraron ka. Na fito sai na gama. Alƙada kamar yadda yanzu muka karanta a haƙiƙa babu shi a aikace. Babu shi. Ko an ce ramawa ne. To waƙi'i yana inkari yana korewa tunda abin da za ka zo da shi ɗin a kansa za ka yi sallama dole zai zama shi ne ƙarshen sallah idan ya zama ƙarshen sallah kuma to ya zama ciko bai zama ramuko ba iyakacin ma'anar ramuko za ta fi bayyana ne za ta fi fitowa ne kaɗai a karatu amma ba a aikace ba a karatu to amma yanda mutum za ka bashi ya fahimci abin da sauƙi shi ne duk wanda ya iya sallah to idan ya samu wani abu tare da liman ya kiyaye abin da ya samu ya ɗauki abin da ya samu farkon sallarsa tunda ya iya sallah in aka ce abin da ya samu shi ne farkon sallarsa to ya san ya je in raka'a ɗaya ya samu a sallah mai raka'a hudu kuma aka ce wannan raka'a da ya samu ita ce farkon sallarsa idan ya tashi ta biyu zai tunda ya iya isha ya san ta biyun isha ya take wannan shi ne haƙiƙanin itimami kaga ta biyun isha Fatiha ce da sura a bayyane sannan kuma za a zauna a tahiyya sai a miƙe tunda ya iya sallah to biyun ƙarshe na isha su zai kawo in raka'a biyu ya samu na isha na ƙarshe to ya ɗauka cewa raka'a biyunsa na farko kenan a sallah dole su ne farkonsa tunda da su ya fara to su ne farko to idan ya tashi tunda ya iya sallah to raka'a biyun ƙarshe zai kawo na isha shine itimami idan ya bayyana karatu ya ƙara sura akan Fatiha bai ɓata sallarsa ba amma fa ya rama karatu ne amma bai rama aiki ba ya ramo karatu ne bai rama aiki ba to shi ma inda zai yi la'akari da kawai ƙarshen sallar ya raka'a biyun ƙarshe na isha shikenan shine haƙiƙanin ramawa ƙira'atan wa amala wani zai iya cewa to raka'a biyun da na samu da liman yayi sa asirce kuma yayi su ba sura kuma mu a malikiya surrantawa a gurbin bayyanawa yana jawo su da rafsanwa sannan rashin karanta sura da tsaiwar sura yana jawo su jidar rukunwa don haka yanzu idan na ɗauki waɗannan raka'o'i biyun na ƙarshen liman a matsayin raka'o'i na biyu na farko, to nake na raka'o'i biyun farko na bar musu, na jefar musu da bayyanawa, na jefar musu da sura. Da haka gani yanzu na zo na sake yin kuma biyu su ma sura zalla, sannan kuma ba bayyanawa. Sai ya zama sura sallah ta isha gaba ɗaya na mai ta asirce, sannan kuma gaba ɗayanta babu sura. Idan wannan iskalin ya zo masa, to sai ka ce masa ai wannan raka'a biyu da ka samu na farko liman ya ɗauke ma karatun ya ɗauke maka sura. Tunda ka zama mai bin liman, to yanzu hukuncinsu gaba ɗaya ya faɗi daga kanka. Kamar yadda idan ka zo ka samu liman ya yi ruku'u, kai kabbara ka yi ruku'un tare da shi, ya ɗauke ma fatiha da sura gaba ɗaya da tsaiwar ya ɗauke maka, ka ci balash da Larabawa. To haka wannan rangumar na inda kai kaɗai ne ba zai yiwu ba, to yanzu ka same shi tare da liman. Dama ƙa'ida tana cewa na'am yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlala. Akwai abin da in abi ne ya halatta, amma in a kaɗaita ne ba zai halatta. Ba zai halatta. Don haka wal'alla idan muka yi wa almajiran ‘yan uwanmu irin wannan bayanin akan abin da ya shafi cikawa da ramawa, tayiwu za su fahimci abin sosai. Yana ɗan jirkitarwa, amma kuma bai kamata jirkitar ba. Wa alaikum salam. Na'am. Ita ma talfiki ce mana lafaka bayan al-qada wal itmam, qadar qira'a wa atamma al-amal. Yana da shi, amma shi ibara ce ta bambanta. Shi Imamu Ahmad riwaya ce, ma'ana yakan samu sabbin ra'ayoyi. Yakan samu sabbin ra'ayoyi saboda karatu ake ana karantarwa. To yakan yi taraju'i. To wannan taraju'in tare da cewa waccan mas'alar, waccan fahimtar tasa ta riga ta fita, ta yi nisa, su zo na fahimtar ita ma ta fita. To in an samu waccan fahimtar tasa, sai ta zama riwaya. Sai da dama ba akan jahilci aka yi ta ba. Sai ta zama riwaya. Wannan fahimtar ta zama riwaya. Shi Shafi'i zamani ne, da lokaci ne. So ƙadim ɗinsa yana wani waje ne, jadid ɗinsa yana wani waje ne. Da haka sai ya zama dukkan wanda ka ji shi ƙadim kafin ya sauya wajen zama ne, ya sake samun sabon ƙarin sabon ilimi. Ka fahimta? Amma dukkaninsu shi Imamu Shafi'i da ƙadim da jadid ne kaɗai, amma Imamu Ahmad shi kuma akan samu riwaya fiye da jadid. Akan samu riwaya uku, akan samu har hudu riwaya. Duka wannan abinan ne faɗin ilimi ne da yawan karatu irin na bayin Allah da yake sa akan samu, kuma da tawalu baya sa su kafe akan fahimta ɗaya, su ce ai sun riga sun samu matsaya, da haka ba su canza ra'ayi ba, ba su canza fahimta ba. Allahu a'lam.